sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 12 ga watan Agusta na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu mahara sun kai hari garin Kalmalo na Najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar Niger inda suka kashe mutum daya. Bayan nan kuma za ku ji cewa wani aikin haɗin gwiwa tsakanin jami'an Najeriya da Niger sun yi nasarar ceto 'yan Najeriya sama da 80 daga hannun masu fataucin mutane. Kamar kowace rana Alhamis, Yoma Zainab Babaji tana tafa da rahoto na musamman. Bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga Najeriya. To amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana kyautata zaton hukumar kula da ingancin magunguna ta Amurka za ta ba da izinin yin allura ta uku domin kara karfin rigakafin COVID-19 ga waɗanda garkuwar jikinsu take da rauni. Kamfanonin labarai sun ce ya yiwu yau Alhamis hukumar FDA ta amince da yin allurar rigakafi ta uku na rigakafin Pfizer ko Moderna. Kwamitin shawarwari na hukumar yaki da cututtuka masu yaduwa zai gana gobe Juma'a domin tattaunawa kan bada rigakafin ga mutanen da karfin garkuwar jikinsu yake da rauni. Tsakanin Amurka miliyan 3 zuwa 9 ne garkuwar jikinsu ta yi rauni ko kuma dai saboda waɗansu cututtuka da suke fama da su ko kuma saboda magunguna da suke sha. A yau Alhamis ne 'yan kasar Zambia suka kada ƙuri'a a babban zaben kasar bayan gangamin zabe da aka yi a cikin zaman ɗarɗar yayin da kasar ke fuskantar matsalolin tattalin arziki, rikicin asusuka da kuma annobar coronavirus. 'Yan takara guda 16 ne suke gwagwarmaya don neman wannan babban mukami na shugaban kasa, amma waɗanda suke kan gaba su ne Edgar Lungu ɗan shekara 64 wanda shine shugaba mai ci yanzu tare da daddan abokin hamayyarsa Hakainde Hichilema, rikakken ɗan kasuwa waɗanda suke fuskantar zaben a karo na uku. Hichilema ɗan shekara 59 wanda wannan ne karo na 6 da yake fitowa takarar shugaban kasa yana da goyen bayan jam'iyyu guda 10. Bayan ya kada ƙuri'a jim kaɗan bayan buɗe rumfunan zaɓe, Lungu ya nuna alamun ƙarfin imanin cewa zai yi nasarar lashe zaɓen don ya ci gaba da mulki da yake riƙe da yashi tun shekara 6 da suka gabata. Babban birnin Canberra na ƙasar Australia ya shiga kullen gaggawa na kwana 7 a yau Alhamis bayan da aka ba da sanarwar samun mai ɗauke da cutar COVID-19 a karon farko cikin fiye da shekara ɗaya. Jami'ai sun ce mutumin ɗan shekara 20 wanda sakamakon gwaji ya tabbatar yana ɗauke da cutar a yau Alhamis bayan da ya kamu tun ranar Lahadi. Babbar jami'ar hukumar kiwon lafiya Karen Coleman ta ba da sanarwar cewa wasu mutane uku da suka yi cuɗanya da mutumin su ma gwajin nasu ya nuna suna ɗauke da cutar COVID-19. Hukumomi sun ce ba za a bar mazauna garin su bar gidajensu ba yayin kullen kwana 7 ɗin har sai da kwakkwarar dalili wanda ya hada da zuwa aiki, cefane ko kuma dalilin rashin lafiya ko allurar rigakafi da kuma motsa jiki a waje. 'Yan adawa a kasar Ghana sun sa shugaban kasar Nana Akufo-Addo a kwana saboda goyon bayan kafa dokar haramta luwaɗi da waɗansu ke kushewa da cewa ta taka 'yancin bil'adama, sai dai 'yan kasar Ghana da dama suna na'am da wannan doka. Al'ummar ƙasa da ƙasa sun shiga sahun 'yan fafutuka wajen yin Allah wadai da daftarin da ke kare haƙƙin 'yan ƙasa na tarayya ta hanyar da ta dace da kuma kare mutuncin iyali da waɗansu 'yan majalisa guda 8 suka shata galibi daga jam'iyyar adawa. Kimanin kashi 90 cikin 100 na al'ummar ƙasar Ghana suka ce za su goyi bayan matakin da gwamnati ta ɗauka na haramta luwaɗi bisa ga binciken da wata cibiya ta gudanar a shekara ta 2014. Sanin yadda dokar za ta sami karɓuwa ya sa jam'iyyar adawa take amfani da batun ta cimma burin siyasa, ta sa gwamnati mai ci yanzu ta ɗauki matakin da aka sani zai sa ta akwana ta kowace fuska bisa ga cewar Wendy Isaac, wani mai bincike na hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch.
Gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu, inda za mu fara da jamhuriyar Niger. Wasu 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane sun kai hari garin Kalmalu na Najeriya da ke kan iyaka da birnin Kwanni na jamhuriyar Niger, mai tazarar kilomita 3 kacal, inda suka kashe mutum guda. Yayin da duk dai a cikin daren na jiya Laraba, wasu mutane dauke da makamai suka kai hari cikin garin birnin Kwanni. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bakwai ya aiko mana.
Sannu a hankali dai 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane na ci gaba da karyawa ba gaba a karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar Sokoto da ke iyaka da jamhuriyar Nijar, inda ko a cikin daren jiya waɗansu mutane ɗauke da makamai sun ka abkawa garin Kalmalau da ke kilomita 3 kawai da birnin Kwanni a kan iyaka Nijar Najeriya, inda suka caje waɗansu mutane yayin da suka kashe wani bawan Allah ɗan kasuwa da suka yi yunƙurin wucewa da shi, amma ya ƙi ba su haɗin kai. Kamar yanda wani mazaunin Kalmalau ya yi mini ƙarin bayani ta wayar salula.
To, abin da ka faruwa a garin Kalmalau a nan jami'in Bako, kenan safe yau muka tashi da wani jirayi da wani ban Allah, wani alhaji da Allah ka mai tsare kwana, ɗan kirnaka dukkanin sarauta suka kashe shi ya suka halitta da zuwa da yammu.
Da wani lokaci suka isa gidan shi.
To, sun zo gidan shi misali karin 2 da rabi na dare.
To, sun kai su nawa misali.
Domin yanzu halin da ake ciki ba a gane ko sunan raba, tun da ba gida guda sun kashe ba.
Gida nawa sun ka shiga?
Sun shiga wani gida suka je suka tarbe wani yaro ba Allah, shi ma suka karbi suka tsalla rabe shi. Allah kadarin ka samu ko 30,000 na gare shi.
Ba su tai da shi ba kenan.
Ba su tai da shi ba suka bar shi da shi ga sauran kanar shi da ake nira sun rufe sun kashe da shi.
To, yanzu banda shi wanda sun ka kashe din, akwai wani wanda sun ka tafi da shi?
Babu wanda sun ka tafi da shi.
To, halbin shi suka yi da bindiga ko ya suka masa?
Halbin shi suka yi da bindiga ta baya.
Lokacin da sun ka isa cikin gidan babu mutane cikin gidan?
To, akwai mutane. Mutane sun nuna cewa matace ta nuna ya tashi bisu Allah bai kaddari ba saboda kare kwana, shi bai sai yadda waɗannan mutane ba su kalibi.
Haka, amma dai a cikin daren na jiya waɗansu mutane ɗauke da makamai sun abka waɗansu daga cikin mazauna unguwar mun wadata ta cikin garin birnin Kwanni, kamar yanda mazauna unguwar suka yi mini ƙarin bayani a yau da safe.
Watan da sun ka zo wajen da zo kare dai na son ka zaka. To, da son ka zaka ni dai matata a cikin wancan ɗakin bai da rushi, ni ko ina cikin guda, to guda shi ad da rushi. To, can ni ko ina ce cikin abugatan ji tana ana ta ta tashi ta bada kuɗi, ta ce musu ni ban da ku da ni dai ni ji haka da na san da tashi ni bude ku ba ko da ni bude ku ba haka ashe yaje ina budin ku ba da na san yayyo da banga ko da ni wada banga haka sai ce da mi diga ce da na to shi na halbi sai ni zahirin mai da ku ba sai ni labi ko da ni to yara na sun wace sun kabi mangurin yan nan sun kai nan wanga waje ashe ba nan na dai sun ka tsaya ba ana da yawa tunda dai nan dai wajen dai mutum guda na dai shiga nan amma ba a rasa wasu nan waje lalle ba mutum guda na ba an da yi su da dama a yi kasa son ka zaka.
Ibrahim Mahmud al'amarin wa dai wakana ni dai ina hulki na je tafiyan moto da gitta kai ina zaka ya tutun karuwa hadde ni ku barawo su uku bai hwasa zakwa ba sai da zaka sai kai garan gab da ce kudi haka su je mai to banda ku ni to zai kashe ni ni ce mai bismillah Allah da ya ce na samu an da makwabta na sun kai min a gado Allah ya taimaka ya buɗe
tuni dai mahukunta a garin na birnin Kwanni da na tuntuba a yau da safe suka tabbatar su amin da cewa wannan lamarin ba za su daukar sa da wasa ba, kuma suna nan suna binciken waɗanda suka aikata haka domin a jamhuriyar Nijar ba a wasa da lamarin tsaro. Kamin su ce nan ba da jumawa ba da zaran su kammala bincike za su yi mini ƙarin bayani. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna, wasu 'yan Najeriya sama da 80 da haɗin guwar hukumomin tsaron Najeriya da na jamhuriyar Nijar suka ceto daga hannun masu fataucin mutane sun bayyana nadama kan kwaɗayinsu na neman abin duniya a ƙasashen waje, suna masu cewa masu safarar tasu ne suka yaudare su. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Ofishin shiyar Kano na hukumar NATIP da ke yaki da fatauci da cin zarafin bil'adama ta Najeriya a dungiyar da hukumar kula da shige da ficen baki ta kasar kana da jami'an rundunar yan sanda na jamhuriyar Niger na musamman da ke kula da shige da ficen jama'a ne suka ceto mutanen jim kadan bayan an haura da su cikin jamhuriyar ta Niger akan hanyar su ta zuwa Libya zuwa kasashen Turai Abdullahi Babale da ke zaman babban komanda a ofishin shiyar Kano na hukumar ta NATIP mai yaki da fataucin bil adama ta Najeriya yayi karin bayani
mutum 16 ɗan jihar Lagos mutum 16 ɗan jihar Ongome akwai ɗaya daga Ikiti sannan takwas daga jihar Oyo biyu daga jihar Kogi ɗan jihar Idi mutum 9 Delta mutum 4 jihar Osun mutum 9 jihar Benue mutum 1 Kwara mutum 2 Anambra akwai mutum 1 akwai Ibom da kuma Rivers su ma suna da mutum 8 amma za akwai mutum 21 mata mutum 59 kuma dukkanin shekarun su ya fara ne daga 16 zuwa 35 wanda dama su ne shekaru waɗanda su masu yin wannan fatocin bil'adama din suke nema mishi a kasar Allah ya taimaka sun tsallaka ta ne jirgin ta hanyoyin barayin hanya na nan mai addu'a wanda kuma yan sandan Niger na PSC din suka yi nasarar samo mutum 80 waɗannan mutane 80 din dukkanin su an sane su ne a kasar Niger
yanzu haka dai waɗannan mutane suna ofishin hukuma ta NATIP a nan Kano
My name is Toby. I am from Lagos and I met somebody online. He said you can leave.
Tace sunana Toby daga Lagos nake kuma na sadu da wani ta kafar internet ne. Ya faɗa min cewa mutum na iya tafiya ko ina a duniya ya samu arziki. Na take na sanar da wata kawata kuma tace da ni zan iya zuwa idan ina so. Sai dai kash ga halin da na tsinci kaina. Gaskiya ina da dama matuka.
Very very much. Wallahi, I do regret my action.
Sunana Ani.
On the gari.
On this thing.
Ke dami kike a gida?
Ina aiki da wani mutum ne tana biya na 700 a wata.
Wa shekara kina?
20.
Daga Ondo ina za ku je?
Libya da muje. Ah wani pastor ne zai same ni wai in je Libya. So, shine ranan da wani ya kira ni da safi wai in tashi in zo Kano. Wai na zo Kano sai in kira shi. To sai sta ta tuntun mu 30,000 wai sai abinci da kuma in biya kudin motar zuwa Kano. 11 na zo Kano. To mu bacci mu tashi mu kama hanya kaman karfe 11 da daddare. Mu kai wurin kaman karfe 4 da rabi. Aka ban mu in suce wai mu soka mu zo na mu yi ciro. Masu motar su wuce. Wai da ya tsaya da mu. Yace wai yana zuwa wai daga fita shi kina ya wuce bi dawo ba. Da muka ji gaban ka zina wurin a wurin da yasa da suka zo suka kama mu.
Yanzu haka dai hukumar ta NATIP na zurfafa bincike akan waɗannan mutane su fiye da 80 tare da kokarin gano waɗanda suka kitsa musu wannan yaudara domin gurfanar da su a gaban kuliya.
Kamar yadda ka sani fatocin bin adama mutum ɗaya baya yi zama wanda ya daganci tura mutane zuwa Turai irin wannan wasu su ma ba wai a kasar suke ba.
Malam Abdullahi Babala kenan babban komanda a ofishin shiyar Kano na hukumar NATIP mai yaki da fatauci da cin zarafin bil'adama ta Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali, yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman.
Rundura da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau ta yi nasarar cafke mutane 8 da take zargi da kashe wasu mata 3 a gonarsu kusa da ƙauyen Rafin Bauna da ke karamar hukumar Basa. A wata sanarwa da ke da sanya hannun kakakin rundunar Manjo Ishaku Takwa, rundunar ta sami kiran gaggawa ne daga yankin inda nan da nan jama'anta suka kai ɗauki suka kuma yi nasarar kame mutane 8 da take zargi da harbe matan tana kuma riƙe da su tana tatsan bayanai. Komandan rundunar Manjo Janar Ibrahim Ali ya hori jami'an tsaron da su ƙara ƙaimi wajen zakulo ɓata gari a tsakanin al'umma. A halin da ake ciki kuma al'ummomin da rikici ya auka da su a sassan jihar Plateau na neman agajin abinci da sauran kayan more rayuwa cikin gaggawa. A ziyarar gani da ido da na kai zuwa garin Jebumiyango a ƙaramar hukumar Basa, mafi yawan gidajen garin an ƙona su ƙurmus. Yayin da bayanai ke cewa 'yan bindigar sun shiga gidaje da shaguna suka warwashe dukkan kayayyaki masu amfani kafin suka cinna wa gidajen wuta. Na tarar da wasu mata suna karya ɗan sauran ɗanyen masaran da ya rage a gona. wasu kuma suna tona dankalin turawa da bai ma kosa sosai ba don su sayar su ci da iyalansu. Na zanta da wasu su wanda ke gudun hijira don jin irin halin da suke ciki.
Abin da ya faru an zo an kone mana gidaje an kashe sauran mazajen ramon din abin ya faru da sassafe karfe 2 ba mu tashi daga barci ba sai mun ji bidogodi kawai suna farowa tukuna wayansu mun samu ka gudu mun shiga gidan mun shiga ciyawa wayansu kuma suka rasa rayukansu har mu yi noman gwaza ma sun zo sun tattaka kawai ma har gwazan bai yi ba su sai mun zauna kawai mun jiran ladi an ce mu fita sai wayansu suka fita da yara kamar mu dinan muna can kasa ba mu fita da yaran ba sai da safe kawai sai muka ji suka fara harbi budi gauji kawai sai mun fara guduwa kawai ga ruwa rafi mun zo mun shiga cikin ruwa har mu suka kai suna da ruwa muna hayewa kawai sai mun samu mun haye ta ciyawa kanta shikenan sai ne muka boyewa
to amma yanzu wani hali kuke ciki naga yara naga matan ku da mazan ku da matasan ku anan wani hali kuke ciki
to akwai sauran gidaje wadanda ba su kone sosai ba shine muna kwana amma wayansu sun kone gaba daya duk so abinci aka konewa ba komai aka bar mana wake tushuruma wanda nayi noma ma sun doka sun zuba petrol suka sa wuta yanzu muna tata ne shine suna rike ma wurin ba mu da so abinci ba komai muna ci yanzu a gari
yara fa gashi ana ruwa gashi ana sanyi
to wayansu yara muka gudu da su muna can tare da su kawai mun tafi kenan mun bar su a tade mun bar su a can suna tade ana nima na dan samu ana ba su su ci wanda ba koshi ba zai yi hakuri
zaman lafiya ne muna so yanda da sun zo ma har sun kashe su mutane 14
su jami'an tsaro wato kamar su yan sanda sojoji da yan sanda sun kawo muku dauke
yan sanda ma su muna tare da su na su ma sun ga wuta yayawa sun gudu su ma
to amma yanzu wani bukata kuke da shi na gaggawa
to bukata ba mu da gidaje su yi kone kone sun gama da su abinci ma sun sassara gonaki ma gabaki da ba mu da wani gonaki da zamu yi kuma abinci ma riga sara wanda ya riga yi ayi bankasa kuma muna jira lokaci da zamu ya mu ci a riga sara gabaki da ba mu da abinci yanzu
da ma mu abinci din muna so mu ci da yara mu da su mata ma sun gudu ba mu san da suke yanzu haka ba a yanzu haka kam muna so aka taimake mu da abinci cin monument da suke a tura mana su mutane yake to
jami'an tsaro ya kamata a kawo kenan
eh a kawo mu a dan haura to da dan koros kuma su tayi su dan bar mu dai barci
wasu kenan dake gudun hijira biyo bayan hari da yan bindiga suka kai musu a ƙauyukan dake kananan hukumomin Basa da Riyom a jihar Plateau a rugar mararraban dare da ke karamar hukumar ta Basa kuwa shugaban makiyaya Fulani Arroyo Idris ne ya yi alƙawarin tabbatar da zaman lafiya a yankin
tsakanin mu da wannan mutane insha Allah fadan nan ta wuce kenan ta faru ta kare insha Allah mun yafi abinda duk suka man gaba daya wannan fada ta kare kenan kuma yanda ka tura jami'an tsaron ka zuwa cikin wannan wurin don su tabbatar mana cewa kuna tare da mu mu ma a haka muke roƙon ka ka turo mana namu wanda za su dan duba mu anan da mu da dukiyoyin mu da iyalan mu da muke tare da su anan domin ba mu da sojoji anan duk kullun hankalin mu a tashe yake
a bangare guda kuwa komandan rundunar dake wanzar da tsaro a jihar Plateau Manjo General Ibrahim Ali ya buƙaci al'umma ne da su rika ba jami'an tsaro bayanai kan duk wata matsalar tsaro
ɗan kwanakin da bayan suka dan shige mun samu tashin hankali tsakanin Fulani da mutanen Irigwe wayannan har-haren da aka kai akan mutanen Irigwe ana zargin Fulani ne suka kai so nazo in muku bayani in akwai wani matsala ko wani abin da yake jawo wannan abubuwan ku je ku samu jami'an tsaro ku ga musu ku daina daukan doka a hannunku to nazo in ja muku kunne bayan haka ina so in tabbatar muku da cewa da Irigwe da Birom da Fulani kowa da kwani a gurina ɗaya ne ba zan nuna babbancin kabila ba ba zan nuna babbancin addini ba zan kwatanta adalci insha Allah da gaskiya a samu a zauna lafiya in aka kashe muku shanu kada ku dauki doka a hannunku ku je ku kawo report a dauki mataki a samu sulhu
rundura ta ba da lambobi kamar haka don tuntubarta 0802121319 da kuma 0814000091 sai kuma 0809004333 da kuma 0800 7-4-3-3-6. Su ma malaman addinai na kan tofa albarkacin bakin su wajen neman mafita kan matsalolin tsaro a jihar Plateau da ma ƙasa baki daya. A cewar Reverend Ayuba Asheshe, dole sai masu ruwa da tsaki sun tashi tsaye don dawo da zaman lafiya.
To wannan abun ta kaici ne, wannan abun tausayi ne. Inda aka haife ka, inda ka taso, yau ka kwashi ɗan komasanka kana gudu. A tsakiyar damina irin wannan, masara an yanke, shanun jama'a an karkashe. Wannan wani irin yanayi ne muka tarar da kanmu. Kuma a wannan ƙasa ba wai ba gwamnati ba, akwai gwamnati. Gwamnati daga ƙaramar hukuma, daga jiha har tarayya, akwai ƴan sanda, akwai sojoji, akwai civil defense. Amma ba za ka iya kwanciya ka yi barci a ɗakinka ba, to muna da matsala. A matsayinmu na malaman addini, kullum muna jan hankali. Kuma mun tashi jan hankali, muna jan hankalin kowa. Waɗannan mutane da na lissafa duk suna cikin coci, duk suna cikin masallatanmu. Kuma suna zama ƙarƙashin fastocinsu da limamansu suna jin tafsiri da wa'azi. Kuma ba wani liman ba wani fasto da zai goyi bayan irin tashinan hankalin da ake ciki ba. Kowa ya tuna bayan wannan rayuwa akwai rayuwa ta gaba. Za mu bayyana gaban Allah za ka bada lissafin duk irin abubuwan da kai. Hatta irin yadda kai ka rike ofishin da kake ciki.
Shi ma Malam Sani Mudi kakakin kungiyar musulmi ta Jama'atu Nasrul Islam a jihar Plateau yace duk da kokarin da gwamnatin jihar ke yi na haɗin kan jama'a akwai buƙatar gwamnatin ta ƙara azama.
Alhamdulillah duk da ana samun wannan tashin-tashina nan da can amma za mu iya cewa na farko dai mun gode Allah Plateau na cikin zaman lafiya ba kamar sauran wurare ba. In an tun la'akari da baya yadda za a ce duk juma'a ana cikin tashin hankali ko ana tsoron bom ko duk lahadi ana tsoron tashin hankali. In an tuna wannan duk babu shi a Plateau. Wannan kalubalen da muke fuskanta yanzu a jihar shine ɗan wasu wurare da suka rage da har yanzu ba a samu cikakken zaman lafiya ba. Mu a gefen Jama'atu Islam muna cikin bakin cikin ganin cewa har yanzu akwai wuraren da ake samun barna na zubar da jini ko na ta'adi na dukiya. Amma na Allah wajen da wannan abin da ke faruwa muna yaba wa gwamnatin jihar Plateau saboda gwamnatin gwamna Simon Bakolalo ta yi kokari kwarai da gaske wajen cewa ta yi sadarwa da kowa wato abin da turanci ke kira engagement da duk bangarorin da abin nan shafa cikin tashin hankalin nan. Amma duk da haka har yanzu ba a cimma haka ba ta cimma ruwa da ake so ba. To muna ga abin da ya kamata shine na farko kar gwamnati ta gaza ta ci gaba da kokari har sai an bi diddigin dukkan abubuwan da ke faruwa wata kila har yanzu kadan ya rage a cimma abun.
Jihar Plateau da ya tayi shekaru 20 ana samun rikici jifa-jifa wanda ke kawo cikas wajen walwala da samun ci gaba a wasu fannonin rayuwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai.
Walle walle wana ta dauke kama
shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
Mai sada Ae assalamu alaikum fatan ana cikin koshin lafiya kacin dan wasan kwallon kafa a duniya wanda yake kowa cin kofin gwanayen yan kwallon kafa a duniya Leo Messi yayi ban kwana da kungiyar Barcelona ta kasar Spain wanda ya shafe tsawon shekaru 21 yana mata wasa yanzu dai ya koma kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain ko kuma PSG an kiyasta cewa Messi zai karbi kwatankwacin naira miliyan 500 a duk sati guda Harila yau kan batun canjin shekar captain din kungiyar kwallon kafa na Real Madrid Sergio Ramos shi ma dai yayi ban kwana da club din shi shi ma dai Ramos din ya koma Paris Saint-Germain Ramos ya shafe tsawon shekaru 16 a club din ya taimaka mata cin kofuna 22 ya buga wasanni 671 inda ya jefa kwallaye guda 101 duk da kasancewarsa shi mai tsaron baya ne yanzu dai club din kwallon kafa ta PSG ta hada gwanayen yan wasa fitattu na duniya a club din da suka hada da Neymar, Mbappe, Messi da kuma Sergio Ramos to a jiya Laraba ne kuma club din Chelsea ta kasar Ingila ta samu nasara akan club din Villarreal ta kasar Spain a gasar kashin cin kofin Super Cup club din dai a tsawon mintuna 120 da suka yi ana gumurzu kowace tana da kwallo guda a ragar yar uwarta wanda daga bisani aka buga penalty inda club din Chelsea ta samu damar jefa kwallaye 6 ita kuma Villarreal na da kwallaye 5 yanzu kuma za mu yi waiwaye ne a dan tafiya kan batun gasar wasanni na Olympic da aka kammala shi a ranar Lahadi da ya gabata a birnin Tokyo ta kasar Japan to a domin sanin rashin tabukawar yan Najeriya gasar Olympics din na gayyato mai sharha akan harkokin wasanni Mr. Ishola Michael domin ya tsokaci a kai
eh to alhamdulillah dai wasa ya zo an yi lafiya an kare lafiya kowa koma gidansa lafiya amma mu duk Najeriya ne kulliya dai ba tafiya kudin sabulu ba saboda mun kashe magulan kudi akan wannan harkan amma sai gashi nan mun dawo da kambu biyu ne kawai to su wanda suka ce wannan ina yaba musu saboda sun nuna kwazo sun yi kokari kuma sun yi kuri sosai na abun a zo a gani idan muka manta ba mun yi magana kwanaki inda muka samu abun kunya aka dakatar da yan Najeriya su goma daga yin wasa aka zo kuma aka samu zanga-zangan yan wasa a nan Tokyo yan Najeriya saboda ba kyautata musu ba kudaden da ya kamata a ba su na allowance ba a biya su ba cikin ta zanga-zanga a can Tokyo aka zo kuma mun da ya kala zala abun kunya da aka yi akwai kamfanin da ke ba yaranmu wanda za su je wasanni kayan sawa wato Puma kuma an riga yarjejeniya da su na shekaru wanda biliyoyin dala ya kamata mu samu wannan yarjejeniyar da aka yi da su amma sai shi minista saboda ya yada zango a wajen wani bangare na hukumar wasan guje-guje wato FN don sun rabu gida biyu sai yada zango su a wajen wani bangaren to har aka je wasannin nan ana cikin wasannin nan kawai sai muka ji bala sanarwa su Puma kenan cewa sun soke yadda tsakanin su da Najeriya yanzu nan suna tanadi za su kai mu kotu kaga idan su kai Najeriya kotu ba karamin illa zai jawo mana ba yanzu dai kawai abin da zan faɗa shine mun je mun gani amma ba mu rawan da ya kamata mu yi ba
Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya
To a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice.
An ji cewa a yau Alhamis ne ƴan kasar Zambia suka kada ƙuri'a a babban zaben kasar. Bayan gangamin zaɓe da aka yi a cikin zaman ɗarɗar yayin da ƙasar ke fuskantar matsalolin tattalin arziki, rikicin asusuka da kuma annobar coronavirus. An kuma ji cewa a babban birnin Canberra na ƙasar Australia ya shiga kullen gaggawa na kwana 7 a yau Alhamis. Bayan da aka bada sanarwar samun mai ɗauke da cutar COVID-19 a karon farko cikin fiye da shekara ɗaya.
To masu sauraro baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu da wani sabon shirin ta misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin da Jewel Leather Creation da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.